Abin da ke faruwa a Kenya abu ne wanda ya kamata mu samu koyi a Afirka gaba daya. Abu ne wanda ya kamata mu dubi gaba mu dubi baya. Al'amari ne wanda kai abu ne wanda ya kamata mu sake duba don mu kiyaye abin da zai sake faru, don abin da ya faru da a baya.
To me yake nufi ga demokaradiya kenan wannan hukunci da kotu ta yanke?
A gaskiya babban nasara ne ga demokaradiya. Kaga inda ce ya faru haka a kasashe kamar irin su Najeriya da sauran wurare wanda shugaban kasa mai mulki an kada shi a siyasa, sannan kuma kotu ta tashi tace ta hukunta irin hukuncin da ta yi yanzu cewa a sake koma zabe. To kaga wannan nasara ne, ya nuna cewa wai kotu na aiki, ya nuna abinda ana ce judicial independence, ya nuna cewa wai kotun mu a Africa suna nan da muhimmanci su, suna nan da yancin su kuma.
Wato wannan wani darasi ne da sauran kasashen Africa za su koya domin tafiyar da harkar demokradiya kenan.
Wannan darasi ne wanda ya kamata gaskiya kowane kasa mu samu koyi akai domin mu samu cin gaba, mu samu zaman lafiya.
To da farko shugaba Uhuru Kenyatta ya fito ya ce zai bi umarnin kotu ba wai domin ya amince ba, wanda ake ganin cewar wannan ba karamin mataki bane, dai taka wani babban abu ne ga shugabannin mu na Africa kan yanda aka saba. To sai kuma gashi yanzu ya sake dawowa yana cewa zai sake fasalin kotun, cewar akwai matsala a tsarin kotu. Shin me yake nufi da wannan?
To wannan nufin shi dai zamu ce wani bakin nufi ne idan ka tambaye ni na gaskiya, domin in ka duba a baya a shekaran 2007 zaka ga cewa wai siyasan da aka yi gaskiya an yi rashin rayuka da yawa. Mutane kusan 600,000 sun rasa gidajensu, mutane kusan 1,300 sun rasa rayuwarsu. Kaga wannan take-taken shi din gaskiya ba mai kyau bane, da kuma wannan mugun nufi ne idan ka tambaye ni. Ya kamata ya koma ya ja da baya ya ce ya ba ma kotu girmansu. Kotu ta riga ta yanka hukunci, to take-taken shi nan na bakin nufi ne. Zai yiwa shawara ne bai samu ba. Kasan dan Adam da mutane, idan mutum bai da masu ba da shawara, bai da tsoron Allah, to babu mai kyau bane. So wannan take-taken shi din bai yi ba.
To yanzu kamar yanda tsarin kotun ya bayar cewar ya ba da kwanaki 60 da aka sake gudanar da zabe a kasar. To sai gashi kuma su bangaren yan adawa wanda suka samu nasara bangaren Raila Odinga suna cewar sai dai shugabannin hukumar zaben kasar su sauka domin ba za su yi adalci ba idan aka gudanar da wani zaben. To ya kake kallon wannan lamari?
Ba zan ga laifin su ba, domin tsoro ne ya kama su. Kaga tunda dai har masu kula da zabe sun ce wai ai shi Uhuru Kenyatta ne ya ci, da kuma sai da kotu ta sa baki. Ka gani suna gani kaman abin da ya faru da zai sake faru yau, za su ce ai shi Uhuru ne ya lashe zabe. To mutane Raila Odinga din su suna da gaskiya, an ka tambaye ni suna da gaskiya, domin abin da ya sa an ba ma shi Uhuru percentage da 54 a cikin zaben nan, to zai sake faru. An riga an nuna cewa wai hukumar na zabe basu yi kirki ba, basu yi gaskiya ba. To menene zai sa a sake bar su a wurin? So zan ce wai ni na yadda da su cewa wai wannan mutane ba ku yi adalci ba, ku sauka a ba ma sabbin mutane wanda suna da gaskiya.
To kamar yadda ka ce ka yadda da su ko kuma ba su yadda ba suna da gaskiya za su iya yin haka. To baka ganin tsari ne ake bi na mulki na demokaradiyya cewar su yadda da hukuncin da kotu ta yanke, kamar shi yadda shugaban ya kamata ya yadda cewar kotu ta yanke hukuncin cewa sai an sake zaben. To su ma su yadda a sake zaben ba tare da wani ya sauka ba, idan har kotun ta ce su sauka su sauka. Baka ganin haka ya kamata a ce sun bi?
Amma kamar yadda na faɗa da farko, kaga abu da tsoro ne, abu kuma wanda an ce idan maciji ya fice ya cije ka yau, gobe in kaga igiya za ka yi talle. To su shi ya san ne ban ga laifin su ba, amma gaskiya ne idan kotu ta ba da kari, idan ta ce wai to zaben nan a sake yi, dole ne su yi hakuri don doka ne.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Mai fashin baki kenan kan al'amuran yau da kullun, David Demas. Malam David, mun gode.
Na gode.
Dole ne aka yi bai, yanzu ma ana bai, zamanin sayan bai, rayuwa a kuɗi. Ja'ira cikin sanyi, balahira aka iyaye, a zamanin sayan bai, muke na mallaka sauyi, demokaradiya yayi. Rayuwar Afirka cikin sayan bai lokacin zuwan tunawan mallaka kasar Hausa rayuwar Afrika wa a lokacin sayan bai lokacin zuwan tunawan mallaka kasar Hausa rayuwar Afrika wa lokacin sayan bai
Rayuwar Afrika lokacin sayan bai.